duniya. Ina neman ya zama to ai amfani da wannan dama a nasuwa a saurara da Allah. Da kulli na basira amfanuwan da zamu yi a wannan safiya na 20 ga watan Ramadan. Mu soma da mu za a soma yau Allah ya
tsare
mu. Da fatan mu Allah ya ba mallaka iko fadin daidai. Da mu da mallakan mu Allah ya azurta mu wajen yin aiki.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بارك يا ان وانا مسلمي منا قاره جدد غوديا ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada fuskokin mu da ku a wannan safiya mai albarka safiyan asabar yawmuna 20 ga watan ramadan hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1445 a kidan miladiya yau muna 30 ga watan uku shekara ta 2024 mun tattaro a wannan masallaci mai albarka na wannan makaranta ta mu mai albarka tare da ku daliban wannan makaranta abokan da'awa abokan aikin alkhairi da fusakun ku masu alkhairi waɗanda yake kun dade a cikin wannan harka muna fatan Allah subhanahu wataala ya kara mana albarka abinda muka dauko muna yi tuntuntuntuni to muna fatan Allah ya karba kada Allah ya jarabce mu da munanan ayyukan da za su bata mana aiki a ce ba za mu ci gajiyan shi a duniya ko ranan tashin alkiyama ba a kamar yadda nakan fadi duk in nazo ko a shekara shekara ne ko a wata gaba ce idan ta samu nukan yi bayani cewa wannan makaranta ta mu ce kuma dalibanta daliban mu ne dan haka kaunan daliban nan yana nan a cikin zuciyar mu koda ba mu a gangan jiki a tare amma wallahi zukatan mu yana nan a hade kuma muna majunan mu fatan alkhairi ballantana ma har zumunci ba abin da ba ma yi da zumunci da alkhairai tsakankanin mu zaka duk yana gudana Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara muku haske Allah ya kara muku budi Allah ka shirya mana yaran mu Allah ka jikan magabatan mu Allah ya dawwamar da mu akan soyayya a tafarkin Allah mu rayu akan ta mu mutu akan ta a ranan tashin alkiyama Allah ka tada mu cikin waɗanda za ka yi musu inuwa ranan tashin alkiyama ranan da babu wata inuwa sai inuwanka ya ƴan uwa duk da kasancewar lokacin ya dan ja na so a ce na zo nan karfe 9 da rabi domin a samu minti 50 zuwa awa 1 ana nasiha amma liya qadiya Allahu amran kana maf'ula wana al'amari ya bijiro ba mu shigo makarantan ba sai yanzu amma duk da haka zamu bakin kokari mu dan tunatar da kawunan mu abinda zai amfane mu abinda na so da in yi magana akai hakikanin gaskiya ba shi zan yi magana akai ba da zamu tattauna ne akan wani hadisi wanda al-Imam Tirmidhi ya ruwaito to amma la'akari da cewa lokacin ya ja to bari mu dauki wata cuta daga cikin miyagun cututtuka mu yi magana akan ta na tabbatar galibin mu nan musamman waɗanda yake shekarun su ya dan fara tafiya kowanne yana dauke da wata cuta da yake tafiya da ita idan ka lallaba mu daga wanda ke tare da cutan ciwon suga wani hawan jini wani ulcer wani ciwon baya wani kafa wani ido cututtuka dai ga sunan bila adadin akwai ma waɗanda yake cututtukan nasu yafi wannan wani yana fama da ciwon kansa wani yana fama da ciwon zuciya duk da cututtuka ga sunan muna tafe da su to ni a yau ina son muku magana ne akan wata katafariyan cuta wacce wannan cutan duk tafi waɗannan cututtukan da muka yi magana akan su tafi cutan kansa hadari tafi cutan hawan jini hadari tafi cutan zuciya hadari cutan zuciya irin wacce kakan je gurin likita ya auna kai baka magani ina son mu magana akan wannan muguwar cuta cuta mai hada da guba duk wanda aka jarabce shi ya kamu da wannan cuta ko wannan cuta za ta fatattaka addinin sa wannan cuta za ta falbalta rayuwar sa wannan cuta za ta gayyano to mishi bakin jini da Allah wadai na jama'a sannan kuma akwai fushin Allah subhanahu wataala a cikin ta duk wanda aka jarabce shi da wannan cuta to cutan su daya da iblis cutan su daya da fir'auna cutan su daya da namaruhu cutan su daya da miyagun kafiran da suka gabace mu a duniya ya ƴan uwa cututtuka suna suka tara wata cutan idan ana bayanin ta to zaka fahimci cewa lalle wannan cuta ce kasur guman cuta idan ka fahimci wannan cuta abinda aka dora maka shine kai fafutuka kai da gaske duk hanyar da ake lalube a lalubo maganin wannan cuta ka lalubo maganin wannan cuta ka tafanta da shi idan magani ne mai daci ake sha ka kankwada domin ka warke idan shafawa ake yi ka shafa domin ka warke in hura hayaki ake yi ka hura hayakin domin ka warke amma wanda ya ganganci cuta ta kama shi ya kuma bar cuta tana gudana a gangan jikinsa to dayan biyu ne ko dai ya kasance cutan ta kama shi amma bai ma san ta kama shi ba shi kuma wannan in kaga haka to ya nuni akan cewa cutan ba ta girma bane cuta idan tana karama ce ba a gane ta to da haka idan ta kama mutum mai yiwa kila tana karama to kila ba lalai ya gane ta ba amma duk wanda kaga cuta ta kama shi bai dauki matakin waraka ba to sai dai wanda ya zama mahaukaci ba shi da kan gabe sai wanda ya zama mahaukaci ga cuta mai hadari ta kama shi amma kuma ya miƙe kafa ya natsu hankalin shi ya kwanta ya nuna wannan mutum tabadde ne in aka ce ka lissafo mutane 10 mahaukata to ka lissafa shi shine mutum na farko a cikin jerin gwanan mahaukata me yasa saboda ga cuta mai kisa cutan da aka ce ta fi kansa hadari sai kuma mutum ya miƙe kafa ya ki daukan matakin neman magani cutan da aka ce ta fi ciwon zuciya hadari amma mutum ya miƙe kafa ya ki neman magani wannan yana alamta maka mutum ya zama tabaddi ya zama bugun shaho ya zama haka haka bai san abin da yake yi ba ya ƴan uwana kan mu je da nisa cutan da nake so in mana magana akai ita ce wata cuta da alarabce suke kiranta al'ananiya menene sunanta alarabce al'ananiya wata muguwar cuta ce ko da ban fassara muku ma'anan al'ananiya ba irin yadda ka ji kawai sautin ko lafazin wannan cutar to zaka gane wata irin cuta ce wacce take akwai rufa-rufa a cikin ta wata irin cuta ce akwai wani koyayyen abu a cikin ta domin ka san kalmomi na larabci akwai kalmomin da yake ko ba fassara maka ba kana iya hararo hadari ko sharrin da ke ciki kamar misali kaji an ce maka fadam dama alaihim ko malami ne tafsiri bai fassara maka ba ka san akwai bala'i a wurin nan kaji an ce maka ga waɗansu mutane fadam dama alaihim Allah ya yi musu damdama ko ba a fassara maka damdama ba ka san ba zaman lafiya bane ka san ba kwanciyar hankali bane ka san ba natsuwa bace to irin waɗannan kalmomin akwai irin fadin Allah subhanahu wataala fa inna lahu ma'ishatan banka fa inna lahu ma'ishatan banka ko da ba a fassara maka ma'anan banka ba kai irin yadda ka ji lafazin yana da wahalan fadi to haka nan yanayin yake da wahala a ce rayuwar wane banka ko da baka san ma'anan banka ba a ce wani ya zo ce malama rayuwarki Allah ya sa ta zama banka sai kin ce kai ni wannan kalma fa ban gane mata ba to haka nan take kalman al'ananiya zaka dar sano cewa akwai wani boye-boye akwai wata matsala wacce take bata fito ba a cikin ta to lafazin ananiya abinda malamai na suluk suke fassara ta ita ce fifita kanka akan kowa san kanka duk abin da ya taso baka la'akari da maslahan kowa sai kai karan kanka idan muka ce kanka ko dai ka hada da matanka a ciki
ko ka hada da ƴaƴanka a ciki ko ka hada da gidanku a ciki duk dai wani abin da ke cewaye da kai to shi kadai ka sani baka san wani abu ba koma bayan wannan dan haka kamar kenan kana son ka nuna wa ya kamata ya samu alkhairi ana wa ya kamata sharri ya guje masa ana wa ya kamata a yi da shi ana wa ya kamata a kusanto da shi ana wa ya kamata ya samu ana bi ma'ana dai ana kawai kai karan kanka da kai da ƴaƴanka da matanka to kaga wannan cuta duk wanda ta fada mishi ya kasance kansa ya sani san kai ya mamaye rayuwarsa fifita kanshi akan kowa ya mamaye rayuwarsa ya kasance bai damu da maslahan mutanen da ke gefansa ba bai damu da maslahan kowa ba ko iyaye ko makwabta ko abokai ba abin da ya dame shi shi kawai abin da ya sani shi karan kansa idan ya koshi kowa ya kwana da yunwa in ya ji daɗi kowa ya mutu da dai ire-ire wannan miyagun tadoda wanda yake lafazin al'ananiya take hukuntawa ya ƴan uwa wannan cuta ce katafariya me yiwuwa kila ke a haka sai kiga cewa to me yayi aidinta to cuta ce katafariyan cuta duk wanda aka jarabce shi da wannan cutan addinin shi ya ruguje addinin shi ya koma baya imanin shi ya raunana domin ko ba komai dai mun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi al-imam an-nasa'i ya kara a riwayar sa min al-khairi cewa imanin dayan ku bai yi ba ko imanin dayan ku bai inganta ba har sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa kaga wannan tarbiyya ta addini tana cin karo da wancan katafariyan cutan na soni 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 saboda ne a duk lokacin da ka zo abubuwa guda biyu suka faru to wai abin da ake so da kai ka so ma dan uwanka musulmi irin kwatankwacin abin da kake so ma kanka idan kina son ki gane wannan cuta ta kama ki raunin imanin nan da manzon Allah ya faɗi ya kama ki ko rashin imanin ma ya riga ya kama ki ya aure ki ya kamfare ki sosai to yanzu bari in ba da waɗansu misalai idan da yanzu a samu waɗansu masoya biyu kar mu ɗauko makiya mu ɗauko masoya biyu na ƙud da ƙud suna ƙaunar junansu suna son junansu ko da yaushe suna tare da junansu alamar soyayya kenan alamar fahimtar juna kenan to sai ki ɗauko min irin waɗannan misali a ce da Mariya da Zuwaira misali a ce aminan juna ne ƙud da ƙud suke sai a samu sai a kawo waɗansu lefussuka ita wannan leshin na 150 ne ita wannan leshin na 10,000 ne sai a ba ɗaya daga cikinsu ku lura na ce masoya ne ko da yake suna tare sai a ɗauko guda biyu sai ka ba Mariya sai a ce ga yanan Mariya da ke da ƴar uwanki aminiyanki Zuwaira to a lokacin nan za ki gane kin kamu da cutar nan ko ba ki kamu da cutar nan ba domin abin da zai fara zuwa cikin tunaninki bari kawai in ɗauki mai tsadan bari in bata mare tsadan in bata mai arham a daidai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya kamata ne a ce ke a matsayinki ne mai imani sai ki kira ta malama zo ya riga shi an ba mu abin nan amma na aje ko zan aiko miki shi ki zabo wanda kike so a ciki sai ki aiko min da wanda ba shi ne na tsacin zuciyarki ba wannan alaman imani kenan kuma irin wannan imani shine Allah ya yi sahabbai wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita ƴan uwansu a kansu ko da ko suna da buƙatun wannan abin amma za su gwammace ƴan uwansu musulmi su amfana sama da su yadda za su amfana a irin wannan ne sai ka ji an ce maka sahabi zai kira ɗan uwan shi sahabi ya kira mutumin Makka yace to gani da mata hudu ka zabu wanda kaga dama a ciki kai ne zaka zaba ba shine zai kalli dama wacce ce nake da matsala da ita dama wacce ce bata iya kwalliya ba dama wacce ce bata iya girki ba ba shine zai yi wannan ba zai kira ka ne kaga ga wanci zabu wanda kaga dama a ciki guda biyu ne kuma an sake su sai idda sai ka aure su alaman imani kenan ina da gidaje guda biyu ina da daya a kwarbai ina da daya a anguwan ina anguwan liman to yi ganin tunda kun mun kyakkyawan zato Allah ya muku albarka kuma to yace ina da gidaje guda biyu wanne kake so a ciki kana son wanda ke anguwan kaza ko anguwan kaza ya kai ka ka duba gidajen sai ka zabo wanda kaga dama sai ce to na baka haka alaman imani yake to amma ke yanzu an kawo miki wani abu ke da aminiyanki masoyiyanki kin kasa daurewa ki bata mai kyan kina ganin ke zaki dauki ne kyan ki bata mare kyau ina ɗan uwantaka ina alaman imani babu alaman imani anan sabani irin yadda sahabbai suka yi har Allah subhanahu wataala ya jinjina musu ya yabe su ya ainihin daukaka darajar su a duniya kuma ga yana suna cin moriyan abin da suka yi daga nan har tashin alkiyama radiyallahu ta'ala anil sahaba misali na biyu da zan bada shine yanzu da za a zo nan a kawo mana abinci lafiyayye mai kyau mai rai da motsi da nama da komi da komi a ciki amma bai wuce na mutum goma bane ga kuma sauran abincin ya kamalan ne bai kai darajar wancan ba sai a ce gaye nan ana son ke zaki raba to a lokacin nan zaki gane kin kamu da wannan cuta ko baki kamu da wannan cuta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce saqil qaumi akhiruhum shurban duk wanda ke raba ma mutane abinci ko abin sha to shine na karshen ci ko na karshen sha kun fahimta jama'a musulmi to da haka yanzu ke aka baki aka ce ki raba a lokacin zaki gane kin kamu da wannan cutan ko baki kamu da ita ba yayin da kika fara tunanin ni ne dai zan raba ku to bari in fara koyar na wata kuna matsala ta faru ya nuna cutan ananiya cutan san kai cutan babake dai ta riga ta kama ki ku dauko kissan sayyidina Abu Huraira lokacin da yake cikin matsanancin jin yunwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ga Abu Huraira a masallaci cikin shi na ta kugi yunwa manzon Allah ce ya Abu Huraira ya Abahir haka ma kira shi ya Abahir me ke faruwa yace manzon Allah ina cikin halin kakanika yunwa ta addabe ni annabi yace to shikenan bari mu bari Allah ya kawo falalansa sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nono aka kawo mishi laban madara su madara a gurin su abinci ne in an ci shi an ci abinci shikenan a kwariya guda ne da ya wuce annabin ya sha Abu Hurairah ya sha ba shikenan ya kare da aka kawo kyauta ne aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma sayyidina Abu Hurairah a masha Allah gashi an zo da kyauta je ka taso duk wanda suke bacci sai Abu Hurairah sai gaban shi ya fadi dan nonon da bai wuce kwariya guda ba a ce aje a taso sauran masu bacci to ni da kai ma ya manzon Allah ai ba zai ishe mu ba ballantana a taso wasu annabi ya ce je ka taso masu bacci aka je kusan mutum 80 da dan kwariyar nono guda daya Abu Hurairah radaina ya tsada da ikon Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya bashi a matsayin shi ne wanda zai raba annabi ya ce ka raba musu ba kowa ya sha gashi farabawa ne da aka bashi sai tsaya kalli annabi sallallahu alaihi wasallama ya manzon Allah ni ne fike cikin matsalan yunwa ni ke cikin matsalan yunwa su ko waɗannan har sun kosha sun kwanta bacci annabi ya ce ba wancan sha ya karba ya kwankwada ya kwankwada ya kwankwada ya kwankwada ya sha iya shan sa nono bai ragu ba salawatullahi wa salamu alaihi mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma Abu Huraira ba wannan ya kalli annabi annabi ya ce bashi ya bashi haka nan annabi ya sa sai da ya ba mutane kusan 80 din nan suka sha abishan nan sannan Abu Huraira ya ga dai arzi kare ba sai annabi ya ce to Abu Huraira yanzu ya rage daga ni sai kai bismillah kai ma sha yasha 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 sai da cika ciki tamkar annabi ya ce kara ya kara annabi ya ce kara sai da ya zama ba masa katsin ke ce wallahi babu inda wannan abin zai shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi ya karba ya bismillah ya shinge saura ka'idar imani ce kai ne za ka yi rabo to ka zama kai ne na karshe da za ka amfana ko wani sai fami ta idan ka zo rabon wannan garaba san to sai ta kebe makanta mafi nagartan mafi can mafi alfarman to sannan sauran kuma ta bar ma sauran al'umma ina alaman imani anan bayan manzon Allah ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair imaninka bai inganta ba har sai ka so ma dan uwanka musulmi irin abin da kake so ma kanka na alkhairi ya ƴan uwana musulmi akan irin wannan waɗansu sahabbai sai da suka mutu sahabbai guda uku sai da suka kwanta dama suka mutu radiyallahu ta'ala anhu an je filin yaki an fafata yaki an yi gumurzu an jijjima waɗansu sahabbai ciwo ga waɗansu nan suna warwas a ƙasa ana neman ruwa ko ta halin kaka wani sahabi yana kwance jini na farara daga jikin shi yana fadin ruwa da ruwa a wurin Allah ya ce maka aka je can nesa aka kokuta aka dan samu dan ruwan da bai taka da karya ba an kawo mu wannan sahajin zai sha wannan ruwan sai ya ji wani sahabi a can gaba yana fadin ruwa a bani ruwa sai wannan sahabin yana kwance fa ga miya ko a jikin shi ga jini na garara daga jikin shi a yaki sai ga kai in dai wani sahabi yana kokar ruwan nan ni bazan iya shan ruwan nan ba sai a kai ma wancan sahabin an kai ma wancan sahabi na biyu zai sha wannan ruwan sai ya ji a gabacin wani sahabin yana kokar neman ruwa yace a kai ma wancan lokacin da aka je gurin wancan sahabin na uku kafin a je ya rasu ya mutu da kishin ruwa aka dawo mu wannan na biyun da shi ma kafin a dawo ya mutu aka dawo mu na farkon da shi ma ya mutu me yasa fifita dan uwan shi a kansa kuma tadin da Allah ya yi su kenan akai wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yanzu idan aka zo shan ruwa wannan abin na faruwa a masallatan mu waɗansu sun kawo kunu wani zai karba wani ya kawo take away an dafa abinci zai karba wani ya kawo zobo zai karba wani ya kawo ruwa zai karba sai ka ga mutum ɗaya ya karba abin da mutum biyar za su karba amma ga waɗansu musulmi suna warati abin nan su ba su samu ko abu ɗaya ba ina alaman imani anan ina alaman ƴan uwantaka babu to haka nan wannan muguwar tada ita take haifar mana da irin wannan manzon Allah sosai ya ce la yu'minu ahadukum ina ƙara nana ta wannan hadisin saboda ka gane maganar raunin imani ne duk wanda ke wannan ya samu raunin imani kuma ya saba wa magabatan shi ba haka sahabbai suka yi ba haka tabi'ai suka yi ba haka tabi'ut tabi'in suka yi ba irin wannan muguwan cutar ita ce take fada ma mataye a gidajensu sai ka ga mace a gidan aurenta kila su biyu ne ko su uku ko su huda gurin miji amma duk alkhairin da aka zo waye kamata a ba ni ne ko ƴaƴana waye kamata ya zama nagartacce a gidan nan ƴaƴana waye ɗan iska ɗan kishiyana ko ta fadi da baki ko ta bar shi a cikin zuciyarta amma a aikata abin da ke faruwa kenan cikin gidajen mu guda 10 gidaje 8 suna fama da wannan matsala a waje kana iya ganin gida kace gidan wani sai kaga kaman babban gida ne amma kana shiga gidan sai ka gane duk gidan ma shi rita ne saboda takon sakan daki da daki kuma babu wanda ya jefa wannan bakar cutar sai ku iyaye mata idan ka ji an je gidan mulki akwai gidan sarauta da zaka ga ana bala'in takon saka hadda sihirce sihirce ita dai ƴaƴanta su za su daukaka danta ne zai hakimci danta ne zai sarki danta ne zai gado akan wannan ba sharrin da ba a yi dan haka san kai yana sa mutane su je su fada zuwa ga sharka duk wanda ya fada ga sharka ya gurbata mishi addini san kai ni nau'i ne na hasada amma mutum bai gane ba akwai fa gidan da yake gida ɗaya ne amma idan akai kuskure a ɗayan ɗakin ita ne ɗayan ɗakin da ita ake haduwa ana zagin da ita ake haduwa ana zagin ɗan kishiyanta ko ƙar kishiyanta ita a hauka irin nata ai ita in aka zagi kishiyanta ita ta ci riba to kin zagi kanki ne idan gidanku ɗaya ne in mutum ɗaya gurbace a gidanku mu a waje mun san gidanku ne gabaki ɗaya gurbace idan muka yadda cewa kina zagin ƴaƴan kishiyanki to mu a wurin mu gabaki ɗaya matan gidan matan banza ne kina kun fahimta ya za a yi ka zo neman aure ka ji uwar misali uwar ƴar uwan wacce kake nema tana giban ƴatta a gaban ka ko a gaban wata sai ya za a yi ka mutunta wannan gidan a ce wannan ba ita ce mahaifiyar matanka ba wacce kake so ba sai ka ji ita wannan wanda ba mahaifiyar ba sai ta zo tana zagin ita wacce kake so wannan gidan raina gidan zaka yi wulaƙantar da gidan zaka yi idan wannan ɗabi'an ce yawa to har nuna gidan za a riƙa yi ana tofin Allah tsini a kai ana faɗin matan gidan fallasa su ne barbaɗaɗɗu ne ba su da sirri suna ma junansu kutun gwila kun ɓata gidanku da kanku irin wannan matsalan ita ce take faɗawa cikin gidajenmu sai ka ga mutum sai ya ɗauka cewa idan cuta ta fita daga gidana to ko uban wane ma ta kama ni ba ruwana me nike nufi da wannan magana shi kenan sai mutum ya tattara bolan gidan shi sai ya je ya sami inda mutane suke hurdodinsu sai ya je ya zuba bolan gidan duk inda bola take sauro na nan duk inda sauro yake malaria tana nan ya jawo ma al'umma gurbacewan yanayi da gurbacewan iska da yadda cututtuka za su yada cikin al'umma ya cutar da al'umman musulmi ko da cutar da su ba bayin gidan shi a fahimtansa kawai idan dai fitsarin gidan shi da ruwan kashi da ruwan da ake wanke ma yara kashi ya fito daga rariyan gidan shi to ko ma wane ne ya je taka ko ma wane ne ya je ya kamu da cutar da ake kamuwa da haka rariyan ban ɗakin gidan shi kawai ta hanyar jama'a ya fito da haka idan matan gidan suka je suka yi fitsari ta hanyar yake fitowa idan yaran gidan suka je aka wanke musu kashi ta hanyar yake fitowa idan kin zo da ɗanɗanki ko da ƴaƴanki za ki wuce za ki taka idan mai babur ya zo zai ɗauka zai fassama ma mutane za a samu gurɓacewan yanayi za a samu gurɓacewan iska cututtuka za su yaɗu a cikin al'umma ya cutar da 'yan uwanshi musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ke yin kashi a inuwan mutane ko ya je ya fitsari a inda mutane suke zama su huta to tsinanne ne tsinanne ne to yau ga wani ya je bayin gidan shi ko kwata kwadani na gidan shi ta inda mutane suke wucewa ne bai damu ba shi yana ganin ai idan dai wannan cutar ta bar gidana to ta fada gidan uban kowa ma irin wannan muguwan tunanin shine sai ka ga mutum yana cikin mota ya gama cin wani abu da takarda ko a leda sai ya dukunkuna sai ya jefa waje kila wannan ledan zai rufe ma wani dan babur ido daga nan sai ya jefa da rayi ya cutar da musulmi ko bai cutar ba babu sharri a duniya fiye da cutar da dan uwan cutar da dan uwan musulmi ga kazanta zai yada a cikin al'umma shi yasa yanzu ka dauki rayuwar mu duk inda ka je daga kwata sai bola daga kwata sai bola daga kwata sai bola sai kuma rariya na ban daki duk gayi nan cututtuka ina fadi ina ir ƙara nanatawa kun taba jin cewa ana cutan kwalara a anguwan masu kudi kun taba jin ana cutan kwalara a Abuja da haka kwalaran ashe mu muke sa makan mu irin wannan malaria ka je anguwan masu kudi akwai gidan da yake wallahi jama'a san sauro ba kwata kwata ku ne kike harkan kiwon lafiya akwai gidajen da yake wallahi tallahi babu sauro kuma ko a garin nan akwai gidajen nan ba sauro ne kwata kwata a gidan to mu gidajen mu ne ya haifar da sauro kullun malaria kullun typhoid kullun malaria kazanta wanda muka cutar da kanmu ya kanmu saboda me saboda ananiya san kai kawai ni dai tunda ba gidana bane to shikenan bari kawai je samu kowa to shi ma wani zai ga tunda ba gidan shi bane ke ma zai same ki ke ma ni gidan shi ya samu wancan wancan na gidan shi ya samu wancan ga yanan yanzu mun kashe kanmu gabaki daya san kai sai kaga an zo za a yi gida wai ana san ka saki kafa biyu ne wannan ma saki kafa biyu a fitar da kwalbati kowa san kai yana ganin shi sai ya mamaye filin shi duka idan gidan nan babu magudanar ruwa wannan gidan ma babu magudanar ruwa za a samu ambaliyar ruwa ko ba za a samu ba ba ga yana ambaliyar ruwa na cutar da mu ba gidaje nawa ke rushewa saboda ambaliyar ruwa me ya haifar da haka san kai ina ta kawo muku dai ku gane irin da nake ce muku ka ta fara yin cuta ce tana cin addini tana cin rayuwa tana gurbata zamantakewa tana haifar da bakin jini da kuma ainihin zaman yan murna a cikin al'umma da haka wannan matsalan kowa daga cikin mu yanzu ya kalli fatan jikin shi zaka ga jini na jinin wannan matsalan a tare da kai kowa ya shata zuciyar shi zai ji wannan cutar ta riga ta kama zuciyarsa sai dai wanda Allah subhanahu wataala ya musu gamdakata san kai bai yi ba ba bakere bai yi ba mantawa da haƙoƙan mutane bai yi ba duk abin da zaka yi farko tukuna ka fara dubawa wai zan cutar da musulmi ko ba zan cutar da su ba shi yasa ko abadin magana sai Allah ya ce wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan in ka tashi zaka yi magana to ka faɗi mafi kyan magana ba ne kyau ba ba wa qul li ibadi yaqulu alhasan ba yaqulu allati hiya ahsan mafi kyau saboda ne saboda karka cutar da dan uwanka musulmi to amma mu ga ɗabi'an nan ta zo ta yi mana na so kullun cutar da kanmu muke yi kawai kullun cutar da junanmu muke yi wannan ya sanya rayuwar ba ta da daɗi rayuwar ba daɗi addinin gashi da tasgaro wani abin ban al'ajabi har a cikin addini sai ka ga san kai na shiga ayun fa da ake a kusanci Allah sai ka ga kawai yanzu liman kawai kanshi ya sani menene zai shi amfana ma mun shi koda ba za su amfana ba abin da ya dame shi ladan abin da zai yi kenan ma mu abin da za su yi kenan dalibai a makaranta nan ba makaranta ba ce dalibin mu haka muke kowa kawai kanshi ya sani kowa kanshi ya sani idan ya ji daɗi kowa ma ya mutu wannan ananiya ita ta haifar mana da cutan kidnapping in ma baku gane ba ku yi nazarin kidnapping da kyau kidnapper yana son ne ya kama ka ya sai da kai kamar yadda ake sai da bawa sai da duk cikan mu nan wane ne yake da amincin cewa ba za a cinikin shi ba daga nan zuwa anjima har sarar da kai ana iya yi a bada sari na bar muku a ce to kai ni na bar muku miliyan 2 ko kuma ku dora naku wai akan ki ne ake wannan maganar kamar wata kadduwa ko kamar wata kaza ba haka ake cinikin ba to in kun zauna kun yi nazari da kyau me ya haifar da wannan muguwar matsalar shine shi kidnapper din ne kidnapping din yana son ne ya ji dadin rayuwa yana son ya ci karfin matsalolin shi na rayuwa amma ta hanyar kai sai ka wahala san kan kenan aiki ya kamata ne tunanin kamar yadda nake so in ji dadi in fi karfin bukatuwa na yau da kullum to wannan ma da zan kama shi ma fa yana son ya ji dadi ya fi karfin bukatuwan shi na kullum to bari na ashe mun yi tarayya bari kyale shi to a sai idan shi ya rufe sai ya kama wani ya azabtar da shi ya bautar da shi dan shi ya ji dadi wannan kuma ya kamu da cutar da yake in ma sababa mishi mutuwa shi ya sani kun gane matsalan nan da kyau shi yasa ni ce muku wannan matsalan ka ta fariyen matsala ce ba abin da ya dama dan Najeriya yanzu kamar kin dinafe to wannan cutar ta samo asali ne daga ananiya san kai da baba kere kuma kisa na farko da aka fara yi a duniya daga san kai sai samo asali ananiya ce ƴaƴan annabi adamu wanda qur'ani a cikin suratul maida Allah ya ba mu labarin su aure ne aka zo aka hada kaiwa ne ga wacce za a hada ka aure da ita kaiwa ne ga wacce za a hada ka aure da ita shi kuma sai ga a wance ni fa nake so ba wannan ba ina kun gani shi ga wanda yake so da ka zuciyar shi ne kawai shi kanshi ya sani duk abin da kake kallo idan da ya sa imani sai su zanto duk abin da nake kauna nake fata nake so in samu to shi ma wancan ai abokina ne ubanmu daya uwanmu daya ubanmu daya shi ma je samu mana sai idan shi ya rufe kawai shi bai yadda ba shi ga wanda yake so ita za a bashi domin tana da qualities iri kaza tana da daraja iri kaza akan wannan da aka kire mishi abin da yake so sai ya ga kawai hukuncin da zai dauka shine bari ya je kashe wancan din da aka kisan farko da aka fara yi a duniya saboda ananiya ce saboda san kai ne da baba kere ina fatan kila kun gane irin yadda wannan matsalan take katuwar matsala ba sharrin da bata haifarwa tana haifar da kisan kai tana haifar da kidnapping tana haifar da hasada daban-daban tana haifar da kiyayya da gaba tana sabbaba raunin imani sannan kuma kamar yadda ya ce muku a cikin shimfiɗa wane ne ya ce muku farkon wanda ya fara kamuwa da wannan cutar na faɗa a farko shedan iblis qur'ani ya gaya mana cewa iblis kawai kanshi ya sani da aka ce ayi annabi adamu sujada mene iblis ya ce ana khairun minhu ana kun ji abinda iblis ya faɗi ana khairun minhu ni din nan na fi shi alkhairi kamar yana son ya ce ni na fi cancanta ayi min sujada ba shi ba saboda shi an halicce shi daga wuta shi annabi adamu an halicce shi daga yambu shi kuma a hauka irin nashi ai wuta ta fi bala'i da haka ni ya kamata a yi masujada ba shi ba san kan kenan ai ba bake ran kenan kai ko ni sai kai sannan ko Fir'auna da ya tashi shi ma kalman da ya faɗi kenan aka zo aka ce a bauta ma Allah sai ya ce ana rabbukum al'ala ni ne za a bauta ma ni ananiya kenan daga ana ne ma ai ana ananiya ana ni za a bauta ma na maruzu wannan kasar gumin kafirin da suka fafata da annabi Ibrahim da annabi Ibrahim ya ce rabbi allazi yuhyi wa yumitu wata amsa ya bada ana uhyi wa yumitu ni da kaina na sani ni ma ina yi wannan kafirin da Allah ya ba mu labarin shi a cikin suratul kafi wanda mutane biyu din nan mai gona aka ce wa kana lahu samarun فقال لصاحبه مني انا اكثر منك مالا وولدا انا duk inda kaji kalman ana tazo to Allah yakan jibinta shi galibi da kafirai ko mujrimai ko asharare ko fasikai jama'an gane matsalan ana kuma kalman karura kenan duk da kasancewan ba da kalmar anan yi amfani ba amma da yazo yana cewa inna ma utitu wa ala ilmin indi ai kudin da nake da shi saboda tsabin ilimi na ne kanshi kawai ya sani shi bai ganin Allah yana da hannu a cikin arzikin sa shi yasa ya ɗan uwa wannan cuta babban cuta ce wanda aka jarabce shi da wannan cuta ya fada cikin tasku ya fada cikin raunin addini ya fada cikin matsalolin addini dan yana sa sharka yana sa bid'a yana sa banna yana sa kifan kai yana sa hasada wacce take cinye cewa ayyukan alkhairin mutum kamar yadda ka san wuta tana cinye karmami ko wuta tana cinye auduga wanda ya fada cikin wannan matsalan yana sabbaba ma al'umma gaba da kiyayya yana sabbaba ma al'umma cututtuka masu hadari wanda suna kashe dan adam to idan kin fahimci wannan yanzu babu abin da ke gaban ki sai ki nemi magani monitor sai a nemi magani ba gurin su malama zai rarra aje a ni ta kai ki gurin likita ba a ABU babu irin wannan magani a kofar gayan babu irin wannan maganin a nan Mustafa babu irin wannan maganin maganin nan na cikin Qur'ani da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama imanin ka kawai zaka gyara zaka yaki wannan zuciyar ne amaratun bisu'i wacce take ita kullun tana umunni ne da banna illa ma rahimar rabbi sai dai wanda Allah ya marhama to ita zaki yaka ita zaki fito na fito da ita cututtukan da ke kama zuciya ki kokari ki warke daga gare su kuma babu hanyar da zaki samu waraka daga cututtukan zuciya sai kin koma cikin littafin Allah dan anan ne akai ma dan adam fida saboda an san abin da aka halitta Allah ya san abin da ya halitta ya fida dan adam tun daga farkon shi har karshen sa ya faɗi irin ɗabi'un sa da halayen sa innal insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza masahu alkhairu manu'a sai aka kawo magunguna ila an gane Qur'ani ne ya kawo mana miyagun cututtukan da ke kama zuciya da kuma magungunan su to ki koma Qur'ani ki koma sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ki ta karanta tarihin magabata na kwarai kina jin irin yadda suka yaki zuciyar su inda suka rika fifita ƴan uwan su kai har a cikin tarihi ba ma wancan cikin sahabbai ko tabi'ai ba daga baya-bayan nan shekara 700-800 wai a kasuwa ne kowa ya bude shagon sa a kasan Syria a kasan Dimash kowa ya bude shagon shi a kasuwa idan aka zo aka sai shago na idan wani nabi ya zo sai mutun ya ce malam ni kaga na samu wanda ya sai kayan shago na ka je gurin dan uwa na da Allah ka siya ka dubi irin wannan ƴan uwan ta da mataki na imani kuma ya sa sun mutu bai sa sun mutu ba bai sa sun mutu ba mataki na imani kenan wannan ina ga maka shekara 600-700 ne kake tsammanin da rayuwar sahabbai da tabi'ai kuma ki karanta tarihin magabata kuma ki sani cewa duk iya abin da kika samu a rayuwar nan wallahi zai kare ko ba zai kare ba wallahi zai kare kinga ko kyau kika samu wallahi akwai lokacin da kyan nan zai zama tarihi idan jiya ana fadin ki cikin kyawawa yanzu shekaru sun tafi yanzu sai dai a kira ƴaƴanki da jikokinki ƴaƴanki ba sun yi expire sai dai jikoki kuma yanzu da aka hajiya lokacin kyau ya kare to ballantana wani roman duniya na banza wanda yake arzikin duniya ma irin arzikin wannan zamanin a kaikaice akwai wanda yake a da su ake madariya talakawa ne su ne madaukaka akwai gidajen da yake da in ana magana su ne madaukaka yanzu ba ma a maganar su shekara 30 nan na san a yankin mu nake tadi ban ce haddinan yankin ba a yankin mu gidajen da ke da bidiyo guda biyu ne kawai ko uku gidaje ke da bidiyo da ake kallo shekara 35 haka dai zuwa abin nan bidiyo wannan yanzu ake magana wani bidiyon banza wanda ma kawo maka bidiyo yanzu ai ya kawo maka wahala me za ka yi da wani bidiyo kila an fahimci maganar da kyau a lokacin injin tun kawai ake yi to yanzu ake wannan maganar cikin shekara 30-40 komai ya canza aka zo aka kyale bidiyon aka zawo CD aka kyale bidiyon aka dawo mene yanzu kawai komai magana ta waya ne gobe Allah kade ya san abin da zai faru wannan wayan ma ita ma za a daina yayinta da ba irin wannan wayan aka zo da shi ba amma aka zo da mai tabbatade mai tabbatade gayi nan kanuwan dujal babu sharrin da babu shi a ciki ba sharri duk sharrin da kasan da ke da mijinki yau shekarun ku kusan 60 ba ku san shi ba to a wannan dujal din akwai shi a ciki yarki a shekara 17 wallahi ta san shi ba abin da bata ji ba ba abin da bata gani ba ba abin da bata ga yadda ake yin shi ba shi yasa babu sharri a duniya yanzu kaman wayan nan so da haka duniyan nan banza ce duk abin da kika samu na roman duniya wallahi karewa zai yi ko bai kare ba dai akwai lokacin da za a daina maganan ki sai dai kuma ai maganan wani kuma take da cewa yanzu a cikin kunan kuna zaune kila akwai wacce ta akwai wacce ta fara dubu biyu sai ne bambancin ku sai shi daga cikin jama'a kin yi hurɗan arziki kila ma ne zanin dubu biyu nan ta fi ki lafiya ta kora rayuwa to da ka duniyan nan banza ce ya jama'a da ka duk cutun da ta kama mu sai mun yi bakin kokari mu nemi taimakon Allah ganin mun warke daga gare ta muna fatan Allah ka warkar da mu daga wannan miyagun cututtuka cutan san kai da baba kere da mantawa da haƙoƙan ƴan uwan mu to Allah ka warkar da mu daga wannan muguwar cuta Allah ka amintar da mu daga abin da muke tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka karbi ibadun mu Allah ka gafarta kurakuran mu Allah ka daukaka darajojin mu Allah ka shiryar da ƴaƴayen mu da mu karan kanmu Allah ka yalwata mana Allah ka haskaka mana Allah ka raba mu da fatara da niyata da kakanika yi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya shugabannin mu Allah ka taimake su Allah ka kama hannun su zuwa ga daidai Allah ka hana su zalunci Allah ka hana su ta'addanci Allah ka hana su babakere Allah subhanahu wataala ka azurta mu mu musu mu musu da'a ta farkin sunna Allah ya kara mana rayuwa Allah ya kara mana albarka a rayuwa Allah ya kara mana albarka da mu da ƴaƴayen mu da zuri'an mu da ƴan uwa musulmi Allah ka kara mana albarka ya Allah abin da ya dame mu musulmi Allah ka yaye mana Allah ka daukake mana Allah ka zaunar da mu lafiya ƴan uwan mu musulmi da ke cikin halin yaƙe-yaƙe a ƙasar Palestine Allah ka amintar da su Allah ka ƴantar da su Allah ka darkake yahudu Allah ka zazzaga musu azaba Allah ka nuna mana bayan su Allah ka kunce musu zani a kasuwa Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira malaman mu Allah ka taimake su Allah ka taimaki gaskiya da rayuwar su da lokacin su da ilimin su da dukiyar su Allah ka kara musu lafiya ka kara musu imani daliban ilimi Allah ka yi mana muwafaka Allah ka yi mana muwafaka Allah ka dora mu akan daidai Allah ka kama hanyar mu zuwa ga daidai Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana